بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاح من كن فيه وجد حلاوة إيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكبر بعد إن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله كما في قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وكذلك محبة صحابته وقرابته كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال علي رضي الله عنه: إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وفي السنن أنه قال للعباس: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي، يعني بني هاشم. وقد روي حديث عن ابن عباس مرفوعا أنه قال: أحبوا الله لما يبغضكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا أهل بيتي لأجلي. وأما محبة الرب سبحانه
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك من ساك سادوا أولا مجلس تيم البركة أولا مسلا شينا موجبه أنا قوفر كورا أغرن كتنا أولا يمشي na ranar talata daren Laraba 6 ga watan Al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431, wanda kuma yazo daidai da 22 ga watan 12 miladiya ta 2009. A wannan majalisi namu na mako mako, inda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tuhfatu al-Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wanda Farham Shakin malamin nan شيخ مسلم أبو العباس تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونقوم شيل درس منا 52 أجر ونم مجلس منا ونم مسلا شيم البركة ونقوم شيل ناجة سيندا شدة منا لندي أكن قبر سن الله كوكما المحبة. Wanda Ibn Taymiyyah yana sakwarara mana bayanai a kanta, kuma har zuwa yanzu dai bai kare ba. Babu mamaki idan wannan gaba ta ɗauki wato ta kwashi a shafuffuka masu yawa a cikin wannan littafi, domin ita ce tushe, kamar yadda muke ta faɗa muna ganatawa, ita ce tushe. Mahabbatullahi hiya al-aslu, ita ce tushe duk sauran al-mahabbat. إذا صح التعبير جدا ومحبة فرع من محبة الله سبحانه وتعالى. سن الله شيكي هاي برد سن النبا وان الله شيكي هاي برد سن وليان الله لصالحي شيكي هاي برد سن أيوكا نقري سا san Allah shi yake gadar da kin shirka da kin masiyinta da kin dukkan wani abin da Allah yake ki domin ya ci karo da san Allah. Saboda kaga ashe ka cokar da addini gaba ɗaya idan ka dunkule shi zai shiga karkashin al-mahabba ne, mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Malam ya gaya mana yace al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama cike suke maƙil da bayanin gurare daban-daban da suka yi bayanin Allah madaukakin sarki yana son bayan sabuminai su ma kuma suna son shi. Allah yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah, yace yuhibbuhum wa yuhibbuna, yace ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Dukkan waɗannan ayoyi ne da suke nuna cewa muminai suna son Allah. Sai kuma ya kawo hadisai waɗanda suke nuna haka, yace wa fi sahihaini anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da id anqadahu Allahu bih kama yakrahu an yulqa fi an-nar. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada yake cewa sifofi guda uku, salatun ay thalathu sifatin, sifofi guda uku, man kunna fihi, wanda duk suka zan tare da shi, ma'ana dukkan wani wanda yake da waɗannan sifofi guda uku, wajada halawatal imani, to zai samu ɗanɗano zaƙi da garɗi da daɗin imani a zuciyarsa. Matukar yana da waɗannan sifofi guda uku, to zai ji daɗin imani a zuciyarsa, imani zai masa daɗi, zai kwanta masa a ransa. Waɗannan sifofi ne annabi ya ce man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wanda ya kasance Allah da manzansa su suka fi soyuwa a gurin shi sama da waɗanda masu ba. Wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, sifa ta biyu, da wanda ya kasance kuma yana son mutum ba dan wani abu yake son shi ba sai dan Allah. Wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa fil nar, da wanda ya kasance yana kyankyamin komawa cikin kafirci kamar yadda yake kyamar ko yake kin a jefa shi cikin wuta bayan Ubangiji, yake kyankyamin komawa cikin kafirci bayan Ubangiji ya kubutar da shi daga kafirci kamar yadda yake kyamar a jefa shi cikin wuta. Waɗannan sifofi guda uku su ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zayyana, ya ce duk kuma wanda yake da waɗannan sifofi guda uku to babu shakka zuciyarsa za ta ji daɗin me ake nufi da imani, za ta ɗanɗana abin da ake cewa imani. Imani zai zama masa abu ne mai daɗi a ransa, ma'ana ba zai ji wahalar biyayya ga Allah ba, ba zai ji wahalar ta'a ga Allah ba, ba zai ji wahalar saba wa zuciyarsa ba, ko ya saba wa shedan, ko wanda ko duk abin da yake ya saba wa san Allah da manzansa, zai ji addini ya zama masa mai sauki fiye da yadda yake jin sauƙin kwankwasar ruwa, zai ji yana son addini fiye da yadda yake son kansa. Saboda waɗannan sifofi sun samu gurbin zama, sun samu gindin zama a cikin zuciyarsa. Sifa ta farko an ya kuna Allahu wa rasuluhu a hadda ilaihi mimma siwahuma, ya so Allah sama da yadda yake son kowane abu, wannan ita ce sifa ta farko, mahabbatullah, ya so Allah sama da yadda yake son kowane abu. San Allah iri biyu ne ko mataki biyu ne, akwai mahabbatullah allati hiya wajiba, akwai mahabbatullah allati hiya mustahabba. Akwai san Allah da yake wajibi ne, akwai san Allah da yake mustahabbi. Da kake san Allah da yake wajibi shine kayi imani da Allah, ka bi ayyukan da ya wajabta maka, kayi aiki da su, ka kaurace wa abubuwan da Allah ya haramta maka, sannan kuma kayi hakuri akan abin da ya dora maka na kaddara. Wannan ita ce sanda, wannan shine sanda yake wajibi, al-mahabba allati hiya wajiba, wato san Allah da yake wajibi shine aikata ayyukan da suke wajibai wanda Allah ya ce a aikata su, da barin ayyukan da suke haramun ne wanda Allah ya ce a bari, da hakuri akan kaddara kan abin da zai same ka na bala'i. Wannan wajibi ne kowane mu'mini ya zan yana tare da wannan, saboda ka gwargwadon yadda zai rike wajibai ayyukan da Ubangiji ya dora masa, gwargwadon yadda kuma zai kauracewa abubuwan da Allah ya haramta masa, gwargwadon yadda wannan soyayya ta wajibi za ta haɓaka, sannan gwargwadon yadda zai bar wani aikin wajibi da Allah ya wajabta masa ko ya aikata haramun da Allah ya ce ya bar shi, gwargwadon yadda wannan soyayyar kuma za ta tawaya a zuciyarsa. Saboda haka wannan shi ne tushen imani, wanda imani baya cika sai da shi. Samunsa yana nuna cewa imani ya inganta, ya samu gurbin zama a zuciya. Rashin wannan kuma yana nuna akwai matsala tare da imanin mutum. Soyayyar da take kuma mustahabba ce, ita ce aikata ayyukan da ba na wajibi ba na nafilu, wanda Ubangiji bai wajabta maka aikata su ba, amma kuma idan ka aikata su za su ƙara jawo maka kusanci zuwa ga Allah. Ubangiji zai ƙara jawo ka kusa da shi, ya kuma ƙara kula da kai, ya kuma ƙara baka wani matsayi na musamman, matsayin da ba kowa ne yake samun shi ba. Wannan matsayi ne na waliyai waɗanda suke suna da wilaya khasa, ba wilaya amma ba. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna a cikin hadisin da ya ruwaito daga Ubangiji Allah madaukakin sarki cewa wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi. Kaga wannan mahabba ta wajibi kenan. Sai kuma yace wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Wannan mahabba ta nafila kenan. Kaga ta farko wajibi ce ka yi wa Allah, ka aikata farilla da Allah ya dora maka, ka bar haramun da Ubangiji ya umarce ka bari, wannan wajibi ne. Bangare na biyu kuma mustahabbi ne, bangare ne na al-muqarrabin wadanda suke makusanta zuwa ga Ubangiji. To ta yaya za mu so Allah, ta yaya za mu samu wannan mahabba a cikin zuciyarmu? Mutum yana samun mahabbatullahi min ma'rifatillahi subhanahu wa ta'ala. Duk sanda ka san Allah, to a lokacin ka kan ƙara samun soyayyar Ubangiji a zuciyarka. Ba za ka san Allah ba sai ka san sunayensa da sifofinsa, ka san azamarsa, girmansa da isarsa, to a lokacin ne ka san Allah. Don haka in kana san ka samu soyayyar Allah a cikin zuciyarka, to yi ƙoƙari ka san sifofinsa da sunayensa, ka san kuma abubuwan da suke nuna azamatillah, girman Ubangiji. Wannan shi zai haifar maka da mahabbatullahi fi qalbika, shi zai haifar maka da san Allah a cikin zuciyarka. To sanin Allah da sanin sifofinsa sani na kamala, shi yasa waɗanda suka fi sanin Allah sun fi san Allah, shi yasa annabawa san su ga Allah ya dara san kowa ga Allah, saboda sun fi kowa sanin Allah. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai shi ga Ubangiji ya dara na kowa, domin shi ne a'lamuna billahi wa atqana bihi, ya fi mu sanin Allah, ya fi mu jin tsoron Allah. Saboda haka sai shi ga Allah sai ya dara na kowa, ya wuce na kowa. Don haka gwargwadon yadda ka san Allah, gwargwadon kuma yadda san Allah zai haɓaka a cikin zuciyarka. Sai bangare na biyu kike mahabbatu rasulillah, san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Mutum yanzu yana san manzon Allah sama da yadda yake san kowa, sama da yadda yake san komai. To shin san manzon Allah wani abu ne da kawai ake furta shi da harshe, a faɗe shi da baki, wani abu ne da kawai za a rika alfahari da shi, ana kafafa da shi, ana fariya? Mutum ya rika cewa ina san manzon Allah da bakinsa kawai? A'a, san manzon Allah mahabbatu littiba'i wal amal, so ne na aiki, so ne na bin Annabi sallallahu alaihi wa sallam sau da kama, wadda ita ce alama ko gagarumar alamar da take nuna kana san Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Duk mutumin da zai ce yana san Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to dole sai ya ci wannan jarrabawar. An gaishi yana yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a bakin gwargwado, yana san sunnar ta bakin gwargwado, yana aiki da ita bakin gwargwado, yana yaɗa ta bakin gwargwado, yana kokarin saninta, ilmantar wannan sunna din da ilmantar da ita bakin gwargwado. Wannan shi ne alamar da take nuna cewa hakika maganar da ya faɗa na cewa yana san manzon Allah da gaske yake. Amma da zarar mutum zai rika furta ina san manzon Allah da baki, amma kuma gabansa duka suna ƙaryata shi, ayyukansa duka suna ƙaryata shi, yana yin ayyukan waɗanda ke kin waɗanda ayyukan mutanen da suke kin manzon Allah suke yi. To babu shakka wannan da'awar ta cewa yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'awa ce ta ƙarya ba ta gaskiya ba. Za mu ga malamai abinda suka faɗa kenan cewa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dalilu ilaiha ittiba'u sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, abinda zai baka jagora ya ja hannunka zuwa ga san annabi sallallahu alaihi wasallam, ya dora kafafuwanka akan turban sa, shine kai masa biyayya, kai aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zaka kaga ashe muna da misali, muna da ma'auni wanda yake nuna gaskiyar san annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma san da yake na ƙarya ne baragurbi ne ɗan jiki. Ma'aunin ko shine ittiba'u sunna, wato bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa tarku mukhalafatihi, da barin sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine ma'aunin, ma'auni ne wanda yake ba ya da wahalar fahimta ko ba ya da wahalar ganewa, kuma kowa ma zai iya daukan wannan ma'aunin yayi awo da shi ya gane. Ba ma'auni bane da yake buƙatar sai ka yi digiri sannan ka iya amfani da shi, ko sai ka yi digiri na biyu ka yi masters ko sai ka yi PhD sannan za ka iya daukan wannan ma'aunin ka sarrafa shi. A'a, ma'auni ne mai saukin sarrafawa, duk wani mai musulmi mai hankali zai iya sarrafa wannan ma'aunin, sawa'un ya auna nashi imanin ko ya auna imanin wani ko da awar wani ta san annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ma'aunin. Yayin da dan adam yake jin yunwa, buƙatar sai ya ci abinci, kuma wannan abincin ta kowace irin hanya inda zai je bakinsa ya shiga cikin sa, to shikenan ya samu abincin da yake so, ya samu abin da yake so. Ya amfani da hannun dama ya kai wannan abincin bakinsa, zai wuce zuwa cikinsa, buƙatar ta biya. In ya amfani da hannun hagu marka, to yayin da ya zo zai yi amfani da hannun hagu ya ci wannan abincin ya biya wa kansa buƙatar yunwa, sai sunna ta ce da shi la ko kusa kada ka yi amfani da hannun hagu. Sunna ce ta daka masa tsawa sai ya dawo ya yi amfani da hannun dama. Kaga anan ya ansa kiran sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya ansa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama. Hakanan ya tashi zai sha wani abu, sai ya tafi zai ɗauki abin da hagu ya kai bakinsa, sai sunna ta daka masa tsawa ta ce la biyadika al-yumna, da hannunka na dama. Sai ya dawo da abin hannunsa na dama sai ya kai bakinsa ya sha da hannun dama. Kaga ya amsa kiran sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da wani yake cin abinci gaban manzo sallallahu alaihi wasallam da hannun hagu, annabi ya ce sanninka da dama, sai ya ce la astati, ce la tastati, ya ce ba zan iya ba. Annabi ya ce sanin dama, ya ce ba zan iya ba. Annabi ya ce to je ka ba za ka iya ba. Daga wannan lokacin bai ƙara daga hannunsa na dama ba, wato hannun ya shaɗe. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ka baki da baki, kana zaune kana ganin shi ce da kai yi kaza, kamar yadda yake faruwa tsakaninsa da sahabbansa, ko kuma sunnarsa ta kirawo ka bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa nafi kasa, duk ɗaya ne. Babu bambanci tsakanin wanda annabi zai ce da shi ce da hannunka na dama, gashi ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune gaba da gaba, da wanda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam za ta ce da shi kul bi yaminika, duk ɗaya ne, babu bambanci. Saboda haka alamar ko ma'aunin da zai nuna biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine amsa kiran sunnar sa, yayin da ta yi shela ta yi kira zuwa ga ita wani abu, ko ta yi kira ta tsawatar a bar wani abu, wannan ma'auni ne da yake nuna haka. Yayin da ka saba wa san zuciyarka ka aikata abinda sunna take so, to wannan alama ce ta cewa eh babu shakka san annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya shiga zuciyarka, ya samu gindin zama, ya kankane a cikin zuciyarka. Yayin da kuma ka rinjayar da abinda zuciyarka take so, ko abinda shaytanin ka yake so, ko abinda kake mutane suna so, to alama ce da take nuna akwai rauni a cikin soyayyar da kake da awa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. wannan ta fuskar ma'asiya kenan, ta fuskar saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yin saban Allah. Sannan akwai saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar bid'a, wato ta hanyar kirkiro wani abu dan ya zama makwafi na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin ita bid'a muninta tana wato gata ne da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, tana fituna fitu ne da sunnar tsakanin ma'asiya. Mai ma'asiya yana jin cewa wannan sunna ce, wannan abin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yace ayi, kuma akwai maslaha a ciki, amma kuma zuciyarsa ta riya masa wani abu da gangan sai ya bari ya saba wa manzon Allah, amma a ransa ya san cewa wannan na manzon Allah ne kuma ya fi. Kaga wannan asi ne mai sako ne. Shi kuma mai bid'a gani yake a'a nashi da ya kawo ya fi na manzon Allah, kuma ya kamata a kawanta na manzon Allah shi a ɗauki nashi. Cikinsu wanda ya fi muni, babu shakka mai bid'a ya fi muni, domin shi a nan yana aje kansa a matsayin tsara ko abokin gasar manzo sallallahu alaihi wasallama, yana so ya yi kafada da kafada da manzon Allah. Manzo Allah ce ga abinda za a yi a matsayin sunna, shi kuma sai ya kawo nashi, ma'ana a kyale wancan ga wanda za a yi shi za a samu lada idan an yi. To shi yasa bid'a ta fi muni wajen cin karo da kafsawa da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa malamai suke cewa babu inda za a kawo bid'a sai an tayar da sunna, inda za ka zaunar da bid'a to sai ka ce sunna ka tashi daga gurin, sannan ka zaunar da bid'a a gurin. Ita kuma ma'asiya kaucewa sunna za ka yi, za ka batta a gurinta, amma za ka yi dabara sai ka kauce ka yi wani guri daban, amma ita bid'a ce take sunna ta tashi, ita za ta zauna a gurin. Ka ga ya fi muni. To duk waɗannan alamu ne da suke nuna cewa akwai ainihin matsala wajen da'awar san mutum ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, idan ya kasance yana fifita wani abu akan sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama. Sannan duk inda sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama biyayya gare shi take, to anan kuma aljanna take, anan maslaha take. Inda kuma duk sabawa manzo sallallahu alaihi wa sallama yake, to anan kuma wutar jahannama take, anan kuma azama take, anan barnat take. Saboda haka lokacin da ka zo ga wani abu an ce sunna ne, kai kuma ga abinda zuciyarka take so, sai zuciyarka ta rika fizgarka zuwa ga wancan abun, to tsaya ka yi tunani, wannan sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama a ƙarƙashinta aljanna ce, waccan kuma wancan saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama, wannan sabo kuma da kake so kai a ƙarƙashinsa wuta ce ta jahannama. Idan ka bi sunna abinda za ka kai ka gare shi shiga aljanna, in ka bi sabanin sunna abinda za ta haifar maka shiga wutar jahannama. To aiwatar da hankalinka da tunanin awakin karshe me zai haifar idan kayi wannan ko kayi wannan, shi zai sa ka rinjayar da janibin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dama ko da zuciyarka tana san abun, kana jin kuma a lokacin kai ka fi sha'awar abun, to ka tuna cewa a ina aqiba mai kyau take, a bin sunna ko ku a saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, ala faman ya'ba ya rasul Allah, qala man ata'ani dakhala al-janna wa man asani faqad aba, wanda bai shiga al-janna ba ina zai tafi wuta. Ashe kaga abin da yake tare da sunna shi samun rahmar ubangiji, shi samun shiga al-janna. Abin da yake tattare da saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallama shine auka cikin azabar Allah. Shi yasa Allah ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim, waɗanda suke sabawa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a hirdun su shiga taitsayin su, su shiga hankalin su, kada wata fitina ta same su, fitina ana fitina a addini ko kuma wata azaba ne da ira na gobe kiyama. Abubuwa guda hudu kamar yadda Qadi Iyaz yake faɗa da wasu malamai, su suke sawa ka so abu ko ka so mutum, abu guda hudu. Abu na farko an yajlaba laka manfa'atan, abu na biyu an yadfa anka madarratan, abu na uku an yakuna za khilqatin jamila, abu na hudu an yakuna za khuluqin jamil. waɗannan abubuwa guda hudu su suke sawa ka so abu. Abu na farko, kana san mutum wakila ko dan ya jawo maka wani amfani, wato ya sabbaba maka wani amfani a rayuwarka, kaga wani maslaha tare da shi, ko ka so shi saboda ya kade maka, ya ture maka wasu fita, akwai wani abu mai cutarwa da zai same ka, ya yi kokarin ture maka da ije maka wannan cutar, ya raba ka da wannan, sai ka ji kana san shi. Ko kuma saboda a halittarsa, halittar abin halitta ce mai kyau da za ta rika tsigar zuciyarka, ka ji kana san ganin abin, kana san zama da shi. Ko kuma yanzu abu na hudu, yanzu yana da ɗabi'u da halaye na kwarai. Waɗannan abubuwa guda hudu su suke sa su ne asbabul mahabba, su ne dawafi fitriya, dawafi ghariziya na mahabba. Su Ubangiji ya dasa a cikin zukatan bayansa wanda a dalilinsu suke ji suna san abu. Saboda haka za ka so wani abu ko wani mutum saboda ya jawo maka wani amfani. Idan ka duba duk cikin halittun Ubangiji, babu wanda ya jawo maka wani amfani, ya zo maka da wani amfani kamar irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi. Dan babu wani amfanin da zaka samu a duniya sama da ka samu sama da shiriya ka zama musulmi, ka zama akan tafarki madaidaici. Babu wani amfanin da zaka samu a lahira sama da aljanna. Ashe kaga kololuwar amfani na duniya da lahira, Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo maka da shi, yazo maka da abin da zai maida ka mutum, ya bambance tsakaninka da tsakanin dabba, shi yazo maka da abin da zai maka jagora zuwa ga shiga aljanna da samun rahmar Ubangiji da yardarsa. Akwai amfani da yake wannan? Babu. Ashe kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin halittun Allah ka kaf, babu wani wanda ya kawo maka wani abu a mai amfani sama da abin da manzo ya kawo maka shi. Saboda kaga ashe akwai abin da zai saka so shi sama da kowa. Sannan idan an ce saboda dafil mazarra ne, babu wanda ya kare ka daga fadawa cikin halaka da cutuwa da kaskanta irin manzo sallallahu alaihi wasallam. Dan shi ya zo maka da koyarwar da za ta zama shabaki tsakaninka da fadawa cikin dabbanci da tumasanci da rashin hankali da rashin tunani da rashin sanin ya kamata. Babu wanda ya kawo maka irin wannan koyarwar kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da ita. Shi ya zo maka da abinda zai kare ka daga fadawa cikin wutar jahannama ranar gobe kiyama. Shi ya zo maka da koyarwar da idan ka rike ta, Ubangiji zai tsayar da kai daga shiga wuta. Kaga shikenan babu wani wanda ya zo maka da abinda zai kare ka daga fadawa cikin halaka ko wani abu mai cutarwa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da irin sa. Ashe in dan wannan dalilin zaka so, babu wanda zaka so sama da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka nan idan ana maganar halitta ce, yadda zaka ji kana san abu saboda kansa, ka ji kana san wani gida a ce zaka ne saboda kaga irin yadda gidan ya haɗu, ko ka ji kana san wata mota saboda kansa, ko ka ji kana san ka zauna a wani lambu, a wani gidan gona tsuntsaye suna ta koke-koke, wani ruwa yana gudu, wata fulawa na kankanawa, ka ji kawai kana son kai ma ka zanka a nan. Ba dan kuma saboda kyan gurin da kyan yanayin gurin, ka ji wani gyangyaɗi yana ɗaukar kamar ma'ana, sai ba gajiya kai, sai ba kuma kana gyangyaɗi, amma gyangyaɗi mara ma'ana. To ka ji kana son abu saboda kyansa. A duk duniya ba wanda ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam kyau. Shi yasa masu sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbansa sai dai su fatanta. Wani lokaci in suka kalle shi haiba ma sai ta hana ci gaba da kallon sa. Kamar yadda Amr ibn al-As yake cewa, ina lokacin da bana musulmi babu wanda na sana'in gani irin manzon Allah. Bayan kuma na musulunta babu wanda na ji ina so kamar manzon Allah. In na zauna gaban shi ba na iya kafa masa ido saboda yadda yake cika min idanuna da kwarjini. Annabi sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ya ba shi sifofi na kamala na halitta. Za ka iya da za ka sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ne a ɗan kwatanta a gaya maka cewa ga yadda sifar sa take. Idan an ce annabi Yusuf alaihi salam, wanda bai kai manzo sallallahu alaihi wasallam kyau ba, annabi ya ce an bashi shatra husni dunya kulliha, rabin kyau da yake duniya duk Allah ya tattara ya dunkule ya sa wa annabi Yusuf alaihi salam. To ina ga manzo sallallahu alaihi wasallam? To kaga idan dan kyau ne za a so shi, babu wanda za a so sama da shi. Idan kuma za ka so ne saboda al-khuluqul jamil, to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda Allah ya sifanta shi da sifar da duk duniya za ta haɗu ba za ta iya sifanta shi da wannan sifar ba. Wa innaka la'ala khuluqin azim, duk masu fasahar duniya su haɗu ba za su iya ba da wata kalma ko wata jumla da za ta fito da ma'anar wannan ba wannan Allah abinda Allah ya faɗa din ba. Shi yasa lokacin da aka tambayi Aisha radiyallahu ta'ala anha an khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu alquran, aka tambaye ta ya dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam suke, tace alqurani ne dabi'unsa. Wato ka karanta alqurani saka dukkan wani halin kwarai halin kirki da alqurani ya kwadaitar yayi kira zuwa gare shi annabi na da shi. Akwai wata dabi'a ta kwarai da alqurani bai ci ai babu ita, daga dukkan wata dabi'a ta kwarai ta mutunci da alqur'ani ya ce wa musulmi yayi, to annabi yayi ta. Ashe kaga idan za ka so mutun ne saboda dabi'unsa na kwarai babu wanda ya cancanta a so shi sama da annabi sallallahu alaihi wa alihi. Dukkan asbab dalilai da za su sa a so annabi sallallahu alaihi wasallama, dukkan dalilai da za su sa a so mutun ko a so abu sun tattare tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashe ya kamata ya kasance a zuciyar bawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana da matsayin soyayya sama da ta kowa. Shi yasa ba za ka bi babanka ba, ba za ka bi babanka ba, ba za ka bi malaminka ba ko shehinka ko shugabanka akan abin da karara ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Dukkan abin da suke da shi na falala da ni'ima da kyautatawa akan ka, to annabi sallallahu alaihi wasallama yana da ninkin barinkin wannan akan ka. Ashe ya kamata soyayyar sa ta yi rinjaye. Yace wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, da wanda yake son mutum ba dan wani abu yake so ba yake son shi sai dan Allah. Kaga wannan yana koma shi ma zuwa ga mahabbatillah, ka ji cewa kana son mutum ba dan wata maslaha ta duniya ba, a kana son shi ne li zatillah, ba dan ya dada maka ba, sai yadda gobe idan ya bata maka ka ji baka son shi, matuƙar kana so kai masa soyayya ta Allah, to ka so shi dan wannan. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'qa lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman, wanda zai so dan Allah, yaki dan Allah, ya bayar dan Allah, ya hada dan Allah, to wanda ya cika imani. A riwayar Mu'az ibn Anas yake cewa man ahabba lillah wa abghada lillah wa mana'a lillah wa a'qa lillah wa anka'a lillah faqad istakmala al-iman, wanda duk zai bayar dan Allah, ya hada dan Allah, ya so dan Allah, ya ki dan Allah, ya aurar dan Allah, annabi yace faqad istakmala imanahu, wanda ya cika imaninsa, ya zo da wata mahabba wacce take nuna wala'insa ga Allah. Wannan alqadar min alwala'i walbara, ka so dan Allah, ka ki dan Allah, ka bayar dan Allah, ka hada dan Allah, wannan gwargwadon wannan wala'in da za ka yi dan Allah yana daga cikin abin da yake nuna kamalar wala'inka ga Allah. Ba zai rushe maka aslul wala'i ba lillah, ba zai fitar mutum daga musulunci ba dan ya yaki wani ko ya so wani ba dan Allah ba, wannan ba zai rushe masa musuluncinsa ba, amma kuma ya samar masa da wani tasgaro, wani gibi a cikin imaninsa, wanda wannan gibin da wannan tasgaron ba zai dinke ba sai idan ya gyara halinsa, ya so dan Allah kuma ya gidan Allah. Sai yace wa man kana yakrahu an yarji'a bil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fil nar, da wanda yake kin yake kankamin a jefa ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsira da shi daga kafirci, kamar yadda yake kankamin a jefa shi cikin wuta, wato ya je yana kin kafirci kamar yadda yake kin wuta a jefa shi cikin wuta ya ji haka yake ji ko ma ya ji cewa gomma a jefa shi cikin wuta akan yayi kafirci kamar yadda yazo a cikin wata riwaya wa kana an yulqa fin nari ahabba ilayhi min an yarji'a ila al-kufr ba'da id anqadhahu Allah min arwaya ibn Hibban manzo sallallahu alaihi wa sallam yace wa kana an yulqa fin nari ya zama yadda yake ji a jefa shi a wuta ya kode qurbat ya fi san wannan sama da ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsare da shi daga gare shi wato dukansu abubuwa guda biyu ne wanda baya su baya san fadawa wuta baya san kuma komawa kafirci dukansu abubuwa ne biyu duk baya san su amma kuma ya zama tilas ya zaɓi ɗaya sai ya zaɓi wanda ya fi masa sauƙi wannan da ya fi masa sauƙi ɗin sai ya zama kamar shi yake so kamar yadda annabi yusuf alaihi salam yake cewa rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay ya ubangiji gara kurkuku na kusan kurkuku sama da abinda matan da suke cewa ni zaman kurkuku ba wani abu bane mai daɗi ba wani abu bane da zuciya ke sha'awa wanda mutum zai more da shi ba haka ne ba to amma yanzu tun da an sa shi a gaban abubuwa guda biyu aka ce kila sai zaɓi ɗaya duk kuma baya san su to wanda ya fi masa sauƙi shi zai zaɓa to ya zaɓi faɗawa a cikin wuta shi ya fi masa sauƙi sama da ya koma cikin kafirci kamar yadda wani bawan Allah da ake kira cikin tabi'ai ana ce da shi Abu Sulaymi ake cewa da shi idza ujjidat nar fa qila man dakhalaha naja min jahannam in aka rura wuta aka hura wuta aka ce wanda ya fada wutar nan to zai kubuta kuma daga fadawa wutar jahannam wato a hura wuta a duniya ke duk mai so ya kubuta daga wutar lahira so zai shiga wannan wutar afa kunta tadkhulaha kace kai yanzu zaka shiga sai yake cewa aksha an tanqati'a nafsi farahan qabla an asila ilayha ni abinda ma nake tsoro kada saboda farin ciki na samu abinda nake so ban mutu kafin ƙara sabura ba ma kana yin shiga ba a'a ki har tsoro ki kan baya mutu bai je ba saboda farin ciki ga hanyar shiga aljanna haka bayan Allah suke za su fifita dukkan wata azaba da dukkan wata wahala ta duniya akan su koma kan kafircin su na'am akwai abin da ake cewa al-ikrah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wannan yana nuna cewa an tilasta maka amma zuciyar na nan da imani maganar kuma da ake yi a'a ka koma kafircin ma'ana zuciyar ta dawo ta yadda da kafircin shi ake magana dan kada wani ya ce to a nan ina illa man ukriha tana nan idan qalbuhu mutma'innun bil iman amma idan zuciyar za ta rabu da imani to gare ya fada wuta shi ne abinda hadisi yake cewa sannan kuma wannan mataki ne na wasu manyan bayin Allah akwai bayin Allah da koda za su halaka za su zaɓi halakar akan su koma kafir akan su yadda da kafircin koda da baki mun ga cikin sahabbai an samu wannan Abdullahi ibn Huzafa lokacin da aka abin nan Romawa suka kama shi suka ainihin samu mai suka tafasa mai a duro aka ɗau musulmi ɗaya aka jefa shi yayi fata-fata aka ce da shi to kai ba za a jefa ka ciki ko kuma ko ka shiga addinin kiristanci ku kafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba zai koma kiristanci ba ko ba zai kafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba da kama shi za a tafi da shi sai ya rika kuka sai ce a da shi ya karaya a da shi zai yadda ya kafirta da ka da shi ce yaya to yanzu ka yadda yake a yana nan akan matsayin shi to amma me yasa kake kuka ci kukan da yake yana tunanin faransa guda ɗaya ce, da zarar aka jefa shi wannan ran ta tafi ba, shikenan ba zai ƙara samun wannan abin ba, wato wannan jefawar ɗaya za a yi masa. Saboda haka shi baƙin cikin da yake kenan, ya so a ce rayukan sa ɗari ne, a jefa shi a tattake, a kuma jefa shi a fatarsa. To kaga wannan shi zai baka misalin wa man yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da iz anqadahu Allah kama yakrahu an yulqa fil nar. Ko kuma riwaya Ibn Hibban wacce idan ta fito da abin sosai, wa kana an yulqa fil nar ahabba ilayhi min an ya'uda min an yarji'a fil kufri ba'da iz anqadahu Allah minhu. Mutumin da yake bautawa Allah tare da yana san abin, yana shauƙin abin, yana jin sanyin abin, yana jin daɗin abin, baya jin wahala ko kaɗan, yana jin kamar yana kwankwaɗar ruwa, kamar da aka kwankwaɗar ruwan sanyi lokacin tsananin zafi ko bayan ka kai azumi. Kaga wani abin da kake sha'awa, kake so, kake shauƙi, kuma ka samu daɗi za ka ji kai a duniya ko akwai abin da ya kai ruwan sanyi daɗi, saboda ka yi ta cikin zafin rana ga azumi. To ka ji ibada da da'a haka ki jinta. Mutumin da yake bautawa Allah da irin wannan zuciyar yake jin bautar Allah haka mar haka, da mutumin da yake yaki da zuciyarsa, zuciyarsa bata so, shi kuma yana tirsasata, yana maka-maka, yana yakarta, yana bautawa Allah din, cikin su wanne ya fi wannan ko wancan? Wannan baya gamuwa da wata matsala, kamar ka sha ruwan sanyi, haka ba wata matsala da yake gamuwa da ita. Wannan kuma yana gamuwa da matsala, zuciyarsa na kin abin, amma kuma yana yakarta, suna karawa su yi wato irin kare jini biri jini din nan a gaske, sai ya huta wa Allah. Nabi ya bi, kamar yadda wasu kicci a nabi ya fi, saboda shi akwai matsaloli da yake gamuwa da su, yana fafutuka ne, amma duk da haka bai bari ba, sai ya gallabi matsalolin ya bauta wa Allah. Wannan kuma ai ba wani matsaloli da yake gamuwa da su, amma magana mafi karfi shi na farko ya ce, saboda na farko shi ne matakin annabawa, aidika ba shi ne matakin annabawa, shi ne matakin annabawa, saboda yadda suke san Allah komai ya zama mai sauki da su. An gane ku, san Allah din ya nike musu duk wata wahala ba ta ganin ta, don ba ba su shiga cikin ibadar ba, ba ta jin daɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa ara'ina bis salati ya bilal wa ju'ilat qurrata aini fi salat. Allah sai ya ce wa bilal, kiran sallah ka samu samu hutu, wato mu shiga sallah don mu samu wata wani hutu, mu samu wata ra'a. Kai kuma in ka gama sallah ne kake samu kake a cikin damuwa kake, shi kuma za Allah in yana son ya samu hutun sai ya fara sallah, sai ya samu ra'atan ban. Ka ga mu ne na biyu, shi yasa muke ta cewa na biyu ya fi, amma na ɗaya ya fi. Malam yace bal mahabbatu rasulillahi wal a'mal as-salihati al-wajibati wajabat bi mahabbati llahi. Malam yace san annabi sallallahu alaihi wa sallama da san ayyukan kwarai, sallah, azumi, zakka, gaskiya, biyayya ga iyaye, ayyukan kwarai na wajibi, wadannan duk sun wajaba ne bi mahabbati llahi, saboda san Allah. Kamar yadda muka faɗa, san Allah shine asali, shine tushe. San annabi sallallahu alaihi wasallam da san ayyukan kwarai, da san bayin Allah na kwarai, duka suna wajaba, wannan san yana wajaba ne saboda san Allah. Kama fi qaulihi ta'ala ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli, wa kama fi sahihaini, kuma kamar yadda yazo a cikin sahihaini an annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi, na rantsi da wanda rai na yake a hannunsa, la yu'minu ahadukum, dayanku ba zai yi imani ba, hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, kuma da dukkan mutane. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Bukhari da Muslim, hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala Abu Huraira ya rawaito kusan kusan sa wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta aqulu ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi ba'd wa nati ajma'in arwa Abu Huraira wa fi sahih al-Bukhari anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala a cikin sahih al-Bukhari sayyidina Umar Allah yadda da shi yace wallahi ya rasulullahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi yace ya rasulullahi lalle tabbaci hakika na fi son ka sama da komai sai dai rai fa qala lahu sai manzo Allah ya ce wa Umar la ya Umar har yanzu ba da saura Umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsika sai na fi soyuwa a wajen ka sama da ranka qala fa wallahi yace to na rantsa da Allah la anta ahabbu ilayya min nafsi na kusan ka sama da raina kana an ya Umar ce yanzu sa soyayya ta cika Umar yanzu ne ta cika wannan hadisi sahihi yana cikin sahih al-Bukhari annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kamar da Abdullah bin Hisham ya rawaito yake cewa mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa akhiru bi yadi Umar ibn al-Khattab yana rike da hannun Umar faqala lahu Umar sai Umar ya ce ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi soyayya biyu iri biyu ce akwai al-hubbu bit-tab'i ko al-mahabbatu bit-tab'i akwai al-mahabbatu bil-jinsiyya akwai al-mahabbatu bit-tab'i soyayya ta dabi'a ubangiji ya saya maka wata soyayya ta dabi'a kamar yadda mutum zai je yana son babansa ko yana son ƴaƴansa ko yana son matarsa ko yana son wani da ya kyautata masa ya masa ihsani ko yana son ya ji daɗi ko yana son ya kare lafiyarsa wannan duk soyayya ce ta ɗabi'a jibilliya ta ikhtiyariya akwai soyayya ikhtiyariya ka ji kana son wani ba dan wani dalili ba wanda yake mubashir na kai tsaye ba dan ya maka wani abin da zai daɗaɗa maka ba ba dan ya hada ka ya kare ka daga wani abu ba dan yana ya zama mahaifinka ba ba dan ya zama mahaifiyarka ba dan ya zama matarka ba ko ƴaƴanka a'a mahabba ce ikhtiyariya ka so shi saboda wasu asbab to sai dan Umar da farko sai ya yi magana akan mahabba bit-tabi'i mahabba ta dabi'a sai ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama kai ka fi soyuwa a guri na sama da komai sai raina wanda shi ce mahabba ta dabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rusar da shi cewa ba wannan ba ka yi min so so na ikhtiyari so na zabi ka cire batun ranka da ƴaƴanka da matanka da duk komai a wannan lokaci ka ji cewa ne ne a gaban san da kake min na ikhtiyari shi ne a gaban saboda komai lokacin da ya fadakar da shi sai ya fada shi yasa da ya dawo zai sake ba shi ansa sai da ya kuma yin rantsuwa wanda yake nuna cewa haka abin yake a zuciyarsa sai ya ce fa wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi qala al ana ya Umar annabi ce yanzu ne ma'ana al ana kamalat al muhabba ya Umar yanzu ne soyayyar ta kammala ta cika ya Umar wanda yana nuna kenan san annabi sallallahu alaihi wasallam gaba yake da san ran da kake da shi ranka ya zama kafifi ta san annabi sallallahu alaihi wasallam sama da komai har rayuwarka ba kaga wannan cikin kororuwar soyayya ina da za mu tsaya nan domin lokaci ya yi a hadisan da za mu shiga suna magana akan san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa qarabati wasu san sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma danginsa wannan matashiya tana da amfani sosai musamman idan muka tuna cewa yanzu muna cikin Muharram a wannan wata na Muharram wata ne waɗansu suke amfani da shi don cin zarafin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan san iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suna amfani da wannan don la'antar wasu bayin Allah suna amfani da wannan don musgunawa masoya waliyan Allah waliyan Allah na hakika idan ana maganar waliyan Allah na hakika to waɗanda ke jagorancin wannan tawaga su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk zai taba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan shine wanda ya taba waliyan Allah na koli koli. Wasu suna amfani da wannan dama su mai da la'antar wasu bayin Allah a matsayin addini. Kwanan da yi shiri a cikin gidan radio a ciki nake cewa babu inda la'anta zalla ta zama addini, kawai ta zauna kai ta la'anar wani kamar kana subhanallahi subhanallahi, ka mai da la'antar wani kamar kabbara Allahu akbar ko alhamdulillah. Babu inda aka shar'anta wannan, ya zama da zagin wani wanda ya koma zuwa ga Allah ya zama shi ne addininka, wannan babu shi. Annabi cewa la tasubbu al-amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddam, kada ku rika zagin wadanda suka riga suka mutu, yanzu sun je sun kirki abinda suka riga suka aikata. Da na faɗi wannan sai wani ya ce, ya yi wakil yana tambaya, na ce la'ana ba addini ba ce, ya zan yi da tabbace da to kaga wannan hauka ne, sai ya zan yi da tabbace da kamar da cewa tabbace da Qur'ani ne. Qur'ani duk wani harafi da yake cikinsa, duk wata jumla, duk wata kalma Qur'ani ce kuma tana da falala. Qur'ani akwai maganganun Yahudawa ma da Allah ya kai to mana. Idan ka karanta wannan kana da ladan wanda ya karanta Qur'ani, ko da ko magana ta zuwa da kyau ba. Wa qalat al-yahudu yadu Allah maghluda, idan mutum ya karanta wannan sai a zo ta masa alhaji. A'a, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya, maganganu marasa daɗin faɗa. Wa qalu takhadha Allahu walada, suna nan da yawa. Ubangiji zai hikaito maka abin da ya faru. Ubangiji ya gaya mana Abu Lahab da shi da matansa sun yi gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam sun halaka suna wuta. Ba shi kenan ba an gaya mana, shi kenan sai ya zama zikirinka, Allah shi ne wa Abu Lahab, Allah shi ne wa Abu Lahab, Allah shi ne wa Abu Lahab. Akwai inda aka ce a saba da wannan, ba kuma ya tabbata da dinta nan. Kuma ta tana da ana karanta, amma ba idan ka shirya an saba ka zauna. In za ka kwanta ka tsina a gula, in ka tashi da safe kayan nika ka tsina a gula, in za ka sa takalmi ka tsina a gula, za ka ci abinci ka ce ai Allah ya tabbata da abinda kaga da kama cika wannan mahaukaci. To da Allah ya tabbata da sai sai ka mai da wannan zikiri, suna kaga wannan kide mai wannan tunani ne, ka zauna kana tsine ba wani, kuma ka tashi tsinewa za a ebo tsinuwar da babban masaki, za a ce Allah ka tsine wa maƙiyan abin da Allah ka tsine wa banu Ubayya na da da na yanzu har zuwa tashin kiyama, wai har zuwa tashin kiyama. To babu wata al'umma da gaba ɗayanta ta zama haka, babu ita, babu dai al'umma da ta fi wa Allah abin da ta fi wa Allah gatsali da rashin kunya kamar al'ummar Yahudu. Amma a Yahudu ba a yi musulmi ba, ba a yi waɗanda su Abdullahi bin Salam ba wai guda ba ne, kuma da suka musulunta kuma suka zama sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ashe kaga babu wata al'umma, wata kabila da za ta yi wa kudin goro ta ce Allah ki ne wa wannan kabila ta tashi alkiyama? Wani irin addini ne wannan? Wannan idan an kaddara cewa abinda kake faɗa cin banu Ubayya sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza, wanda a nan a karatunmu na alwasiyatul kubra mun faɗi wasu abubuwa da suka faru, to yanzu wani lokaci ne aka shiga na shirye-shiryen wannan tsinuwa ɗin kuma tunci da an ma fara. Sai idan ka duba satellite tashoshin da suke na ƴan shi'a, manya-manyan tashoshinsu na duniya irinsu Al-Kautsar, irinsu Al-Anwar, yanzu ba da zagin sabbin abin da ake. Zai an kwanan nan wani mutum ya zo kimemar rauninsa, kawai shi wai abin da yake so a yarda cewa a daina cewa sahabban manzo Allah adalai, shi wannan ne ya gabe shi, a daina cewa manzo Allah sahabbansa adalai ne, shi sahabbansa akwai munafikai a ciki. Ya kuma ɗauko littafin Ibn Taymiyya yana cin mutunci, yana ta zage-zage. Ka san ɗan shi a duniya ba wanda ya fi tsana irin Ibn Taymiyya, saboda babu wanda ya ragargaza su irinsa. Idan mun gama wannan karatun ba wani littafi za mu sa inda yake ragargaza su.
to shi yasa ba sa san sunan Ibn Taymiyyah ba sa san shi. Allah ya jarrabe su da su kuma rasa yadda za su. Wanda da ya tashi ce ai ba ma Ibn Taymiyyah ƙarya yake ba shi. Kaga mutum ya fara zautuwa ke. Mutumar da duk duniya, mutumar da ga littafansa, ga labarukansa, ga tarihinsa, ga almajiransa, ga an ba kuka suka ce babu shi. To kaddara babu shi, kuma muka kirkiro shi, maganganun da muka tsara a ƙarƙashin sunansa sun yi ko ba su yi ba. Su ba ka tsura ka kalla. Saboda haka yanzu ana nan ana ta shirye-shirye, wasu gurare ana ta waƙe-waƙe, ana dokan ƙirji, an samu ƙaƙen kayayyaki, za a shiga malin fuskoki da dokan ƙirji da bulala da fata jiki, jini yana zuba. A almunan ƙasar ba da sun fara fasa jikin, amma da za su fara mana, ai ba za a ke ba, ko ba za mu ke su fara fasa jikin ba. Ai za su fahimci irin addinin da take yi, addinin irin wannan da zai rika cewa ka fasa jikinka, ka fasa jikinka, kuma ka ga wannan ai ba ta addini. Dan za ka kafofin watsa labarai na duniya, inda za ka fahimci Yahudawa na jin daɗin wannan dukunkuna. Saboda suna amfani da shi wajen kara muna da musulunci a kasashen yamma, irin su CNN din nan. Yanzu da ranar 10 ga Muharram ta zo, duk za su dalla ma wannan abubuwan kyamara, duk abin da ake ba za su dauka ba. Amma wannan abin yayin da wasu za su fito suna dukan kansu da bulala, sun cire abin da gardawa kanti, sun cire kayan jikinsu, suna dukan kansu, a kawo yaro bai fi shekara uku ba. A take shi da wata adda a fasa masa kai, jini yana zuba, wai shi ma ya taya Husaini bakin ciki. Sai su danda wannan, a je ana nuna wa kasashen yamma, ce to ga musuluncin nan, duk wanda yake so ya shiga musulunci to baka zai yi. Haka zai yi, sun ga mutane kace kace da jini, ce musu to wannan shi ne musulunci. Amma ba za a ɗauko muryar da take inkarin wannan ba, muryar da take cewa wannan abun ba addini ba ne. Wannan abun ba musulunci ba ne, ba inda musulunci ya ce ka anarta kanka. Inna Allaha la ghaniyyun 'an ta'dhibi hadha nafsuhu, ba kuma zan lace ba. Allah baya buƙatar azabar da wanda yake wa kansa. Kawai sai yake shiga inuwa cikin rana. Amma annabi ya ce Allah baya buƙatar wani. Bare wanda zai rika fafata jikinsa, kuma ya ce wai addini yake, kuma dan Hassan da Husaini, dan Husaini yake. Wannan babu shakka, ba ruwan Husaini da wannan bid'a, sai da bai askasa ta ba, dan shi dai har ya koma ga Allah shekara 63, ba mu ga inda ya daki fuskarsa ba, ko ya mari kansa, ko ya mari wani ɗan'uwansa, ko ya sa aka fasa jikinsa saboda mutuwar babansa, saboda an kashe babansa. Ba an kashe Sayyidina Ali ba, kuma ba bisa zalunci aka kashe shi ba, amma akwai inda aka taɓa karanta cewa Husaini ya tara mutane ya ce mu rika tuna kashe mahaifina, don haka mu rika dukan ƙirjinmu, muna dukan jikinmu da bulala. Babu inda aka samu wannan. Sayyidina sallallahu alaihi wasallama, za mu ga aka kashe Sayyidina Hamza a yakin Uhud. Sayyidina Hamza ba ahlul baiti bane. Annabi ya taɓa cewa mu rika taro muna tuna bakin cikin kashe Sayyidina Hamza. Bai taɓa faɗar haka ba. To bayan wannan kuma a rika faɗar wasu kalmomi na la'antar mutane ba ji ba gani, kuma ce bauta wa Allah ake, ana rera wasu waƙoƙi, wasu suna ta kuka da gaje da gaje. Wannan ba addini ba ne. Ibn Taymiyyah zai yi magana akan san sahabban annabi da karamar annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda yana daga cikin san Allah. Shi kaga magana da ake cewa wa Ibn Taymiyyah baya san ahlul baiti, ba san ahlul baiti zai kawo irin wannan maganganun a littafansa. Saboda haka wannan shine matashiyarmu ta sati mai zuwa. Allah ya kai mu, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كما ينبغي أن يكون هناك وتاء محرم وتاء من فللا ومن يزيطه كشيء أكثر مكا دعمنا منذ صلى الله عليه وآله وسلم يبقى دنجنا لأذى من آشورا سنن بقوي أذى من تاسوء وتسرق المحرم بغومك المحرم كشيء وانا شيء إن جنت لك منذ صلى الله عليه وآله وسلم بي إن جنت با
mutum ya azumci 10 da 11, abinda ya inganta mutum ya azumci 9 da 10 ko kuma 10 shi kadai, amma ba 10 da 11, 9 da 10 ko 10 kawai. Wannan duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi, kuma ya tabbata a cikin sunna sahihi, ya tabbata a cikin hadisi sahihi. Sannan kuma muka yi bayani akan wasu bid'o'i guda 2 waɗanda aka kirkiro aka jingina su da wannan wata na Al-Muharram, musamman ma 10 ga wata, wanda yanzu muka yi magana masu faffata cikin su suna marin kansu, suna dukan kansu, suna tada kura, suna tsire ma wasu bayin Allah. Wannan bid'a ce da aka kirkiro ta, wacce ba ta da tushe, ba ta da asali. Sannan ta bangare guda kuma aka kirkiro da wata bid'a, ita ce kuma bid'ar cika ciki. Wasu suka yi bakin ciki, suka nuna bakin ciki ta sa kaya bakake, suna zage-zage, suna koke-koke. Wasu kuma suka ce mu cika cikin mu, mu nuna farin cikin mu, wanda su ma wannan bid'a ce suka kawo. Akwai waɗanda suka ji daɗin kashe Sayyidina Hussein, sun ji daɗin kashe Sayyidina Hussein, saboda haka sai suka ce gara su haɗu su yi murna, su cika cikinsu, su raka shi. To bayan da za a kawo bid'a, sai an yi ƙoƙarin yi mata kuskurima dan gyara ta. Su waɗancan sai suka jingina abin da Hussein, saboda an san Hussein sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam, jikan annabi, sai aka jingina abin da shi. In ka ce bid'a ce, sai su ce ba ka san Hussein, dan bid'a ba za ta zauna ita kadai ba, sai an samu wani abu mai kaifi an jingina ta a jikinsa. Su kuma waɗannan da suka tashi, sai suka kirkiri hadisin da bai inganta ba, hadisin ƙarya, sai suka ce annabi ne ya ce ka yalwata wa iyalanka, wanda ma yalwata wa iyalansa Allah zai yalwata masa. To kaga ɗan Najeriya ka ce Allah zai yalwata masa, kaga shi ya fi komai abunsa, falalar wannan ta fita azumin ma. Ana cikin bala'i, ana cikin kunci, ka ce ga wani abu kai Allah zai yalwata maka. To dai yadda zai yalwata masa din zai yi, ko da kuwa mabbako ne a ranar zai yalwata, dan ba dan Allah ba dan ka yalwata masa. Saboda haka sai suka yi wa mutane wannan tarkon, wanda malamai ba su shiru ba, sai da suka faɗi cewa wannan bai inganta ba, wannan hadisi ba inganta shi ba. Sannan kuma ga asalin abin, masu jin daɗin kashe Sayyidina Hussein su suka fito da jikaci, amma suka fake da wani hadisin ƙarya, suka kuma yaɗa shi cikin musulmi. Musulmi waɗanda ba su san ilimin hadisi ba, da malaman da ba su san ilimin hadisi ba, sai suka rika karantar da wannan, aka rika cewa karciyar Allah ya yalwata maka, yalwata Allah ya yalwata maka, ba tare da an san asalin ba. Kaga anan ba za mu ce duk wanda yake cika ciki ba shi ma baya san Hussein, a'a, shi dai an dube shi, ya ji wata falala kuma wata ta dace da shi, saboda haka sai ya sarki a duk. To duk da haka sai wani wacce, to ai duk da bai inganta ba a daidai dai a cika ciki, to kaga wani irin addini ne a ce duk da bai inganta ba dai ka je kai. Malami bai kamata ya faɗi wannan ba, malami shi yafi kamata ba kowa ingantacciyar koyarwa. Shin babu abin da manzo Allah ya ce ai kira ya yi azumi, kai ne ce kai azumi kuma ka ce za ka cika cikinka. Azumi aka ce cika ciki da azumi, kaga akwai abin da suka yi hannun riga. Yanzu kaga a ranakun sallah, annabi sai ya nuna ranakun cika ciki ne. Yace wa ayyamu tashrik ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah. An yi sallar layya, kowa ya yanka abin layyarsa, wanda ba bai yanka ba an san masa, saboda haka ga nama nan gaje-gaje ko'ina. Kaga sai a ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah, ka ci ka sha ka yi zikiri. Kaga wannan ita ce cika ciki ta musulunci. Bayan an gama abin nan kwana na 10, 11, 12, 13, 14, a yi ta cin nama. Kaga anan ba azumi, ba sai ka yi azumi ba, saboda akwai yanzu a ce ayyamu aklin wa shurbin wa sawmin, sai ka ce a ya kuma haka, a ce ayyamu aklin wa shurbin wa sawmin, haka ba za su haɗu ba. To kaga mai cewa ai cika ciki kamar ya ce wannan ranar ayyamu aklin wa shurbin wa sawmin, wanda ba za su haɗu ba. Aka ce sawmin ka samu bakinka, anil akli wa shurbi. Wani ya ce to
to ko in cika musu cikin in an zo buɗe baki. Akwai wanda ya ce to na ji ba zan cika cikin ba, amma an zo buɗe baki sai in cika musu cikin. To kaga wannan ba dan Allah zai yi ba. Idan Allah zai yalwata wa iyalansa, yalwata masa mana a kowane lokaci, sai dan ya yi azumi, sai dan an ce za a yalwata masa. Saboda haka bid'a a kowane lokaci kai ta bid'a ce, da safe kai ta, da rana kai ta, bayan faduwar rana kai ta, bayan sallar isha'i kai ta, duk dai bid'a ce. In ka yarda da safe da rana din bid'a ce, to bayan an sha ruwan ma bid'a ce. Kada ka bambanta tsakanin wannan lokaci da wannan lokaci, bid'a bid'a ce, ba za ta taɓa zama sunna ba. Kuma tunda ka ji tushen ta bahin kyau, hadisin da aka rawaito bai inganta ba, ga abin da ya inganta, to dole za ka hakura da abin da ya inganta ba. In ka sha ruwa kuma abin da ka saba ci, ka ci. Idan an sha ruwa za ka ci naman talatalu, za ka ci naman zabi, za ka ci naman barewa, duk ka ci, ba wanda zai hana ka. Amma ka ɗauka ai saboda an ce a cika ciki ne za ka cika, to wanda ita ce bid'a. Amma dan ka sha abin da ka saba ci na makulashi, ba wanda zai hana ka. Wanda ba baka saba cin baka ci, amma ba da wannan niyyar ba, dan haka ba sai kai ka a ci abinci ba, an yi buɗe baki a ci abinci, amma kada a ci shi da wannan niyyar an ce in cika ciki na, a'a, ka cika cikin ka saboda kana jin yunwa, wannan babu komai. Wannan yake cewa idan mutum yana zaune da mata da matarsa a kwana, a tashi sai wata rashin lafiya ta same shi wanda ba a warkewa, shin tana iya neman ya sauwake mata ta auri wani? Don kana maganar halacci ne halatta, don ta ce ba za ta iya zama ba, wannan ba haramun ba ne ta nemi wannan. Kuma ko da lafiyar kalau, idan ta ce ba za ta iya zama ba tare da cewa babu wata illa, babu wata cutuwa da take yi, a nan kaga musulunci bai tilasta mata ba, sai dai kawai ya ce ta yi kulli ne. To ballantana idan akwai cutuwa da take gani ta bangarenta, ko kuma a zama a cikin wannan yanayin wata wala Allah zai ja ta zuwa ga wani abu na safan Allah, take ganin gara ta nemi ya sauke mata, to wannan babu komai. In kuma ta yi hakuri, ta tuna irin zaman da suka yi, musamman idan sun dade sun yi ƴaƴa, ta tuna cewa ita ma fa Allah na iya jarrabanta da abin da ya jarrabe shi da shi, ta yi hakuri, to Ubangiji zai ba ta ladan masu hakuri. Ko ya halatta in taimaka wa Kirista wajen yanka masa kaji ko awakinsa tare da taya shi murna, wato murnar Kirsimeti? Saboda haka tare da ‘yan uwa suka yi sun nuna sun fahimci amsar, ya za a yi ka taya shi murna a kan sabon Allah, har ka taya shi yanka mushensa, bai halatta ba, bai halatta ba. Malamai sun yi magana a kan wannan, cewa ba za ka taya shi murna a kan abin da ke sabon Allah ba, a cikin sabon Allah ka dinga taya shi murna a kan sabon Allah, bai halatta ba. Ibn Taymiyya ya yi wannan maganar a cikin littafin Ittiba'u Siratul Mustaqim Mukhalafat Ashabil Jahim, dan yana cewa wani littafi za a samu bayani akan wannan magana. Ibn Taymiyya ya yi a cikin littafin Al-Madinatu sa Ibn Qayyim, a cikin littafin sa Ahkam Ahli Dhimma, nan ma ya yi magana, ya kawo maganganun malamai magabata irin su Imam Ahmad akan wannan matsala, kuma duk abin da suke cewa shine bai halatta ba. Wannan yace mun kasance mu 16, sai muka tura mota, ashe akwai wani mahaukaci karkashinta, sai ya mutu. To wa zai yi azumi a cikin mu? Kuduka kuduka ko kashe shi, saboda ka kuduka za ka yi azumi. To waye zai yadda ku kaka ba masa azumi shi ba? Kowa. Kamar yadda idan mutum 10 suka haɗu suka yi wa mutum kisan gilla, duka za a kashe su, ba a cewa shi kadai ne a zaɓi ɗaya. Duk wanda ya yi mubashara suka haɗu suka yi ta dukan shi, wanda ya doka, wanda ya doka har ya mutu, to ka tashi duka za a kashe su. To haka nan in azumin kafara ne, idan sun yi tarayya wajen sababin mutuwar sabbi ta kuskure, to za su yi tarayya a wajen kafara, kuma ba a cewa a raba musu kafara, kowa a ce kai kai azumi kaza, kai kai azumi kaza, mun yi kafara 60. Wannan yake an bani fili in saida akan kuɗi 550, sai na saida shi 600,000 kuma shi wanda ya sa ni aikin wannan ba zai bani ko kobo ba shin ya halatta in dau ɗan kan 50,000 da ya baka ba zai baka ko kobo ba ai kake yarda idan ka ce kai ba za ka yarda ka yi masa dillancin sayar masa da wannan fili ba sai ya faɗa abin da zai baka fantastic din da zai baka sai zama haram ba zai zama haram ba amma in ka karɓa kai yarda ka zama ko ba zai baka ko ba ka aminci duk abin da za ka sayar da wannan filin ko miliyan ɗaya za ka sayar da shi miliyan ɗaya ɗin za ka cike masa a gabansa in ya ga dama ya baka ya kyautata maka ya yi ihsani ya yi abin da ya dace idan ya hana ka ba ka da haƙƙin da za ka ɗauki kobo a cikin miliyan ɗaya ɗin wanda ita ce shara duk abin da ba ka mallake shi ba ba ka cin riba al-damanu bil-kharaj al-kharaj bil-daman al-kharaj bil-daman duk abin da kake cin gajiyarsa shi ne wanda za ka ɗau asararsa abin da duk ba naka ba ne yau da a ce gwamnati za ta fito ta kwace filin kai ba ka da asara to ya za ka ci ribar kuma kayan da ba ka da asararsa in wani abu ya same shi a fahimci wannan ka'ida ce muttafaqun alaiha duk abin da ba ka da asararsa to ribarsa ba ka taɓa ci shi yasa aka ce idan ka sai kaya ba ka karɓa ba bai halatta ka je ka sayar ba saboda a lokacin da za ka sayar din da za ka ci ribar kayan da baka mallake shi ba baka yi hauzinsa ba in baka yi hauzinsa ba yana gurin wanda ya sayar maka kaga in wani abu ya samu kayan kai fa ba ruwanka kayanka ka sani amma in ka karɓa sai ka ce a je mu kaga da bambanci an yi ciniki ga kayanka nan ka karɓa sai ka ce da Allah dan aje mun zan je nan in dawo inda wani abu zai faru ko gobara ko barayi kayan ya farwanta ta haka a ka'ida ba ka cewa ya biya ka tun da yanzu ajiya ka bashi wanda ka bawa ajiya kuma ka amince masa ya sa ka bashi wanda ka amince masa kuma baya biya amma idan kun gama ciniki sai baka karba ba sai ka tafi bai dauko ya sa ba kayi ka ba to da wani abu zai faru sai dai da maka da kudin ka ko yaje ya nemo maka kayan ka ma to duk abin da ko ba za ka dau a tsara sa ba to baka cin riba sa shi yasa aka sa hauzi a cikin ciniki sai ka istifa da abin da ka saya saboda ka fahimci wanda lokacin da aka ba ka sayar da fili filin ba naka ba na ne fili ne za ka duk abin da wanda filin zai kawo na kuɗi to na ne filin ko da ya ce ka sai mun 550,000 sai ka je aka saya miliyan ɗaya to kada ka zo ka ce ga 550,000 kai kuma ka danne sauran wannan abin da za ka danne ɗan haramun ka danne 2,500 tana iya sadaki saboda yanzu rubu'in dinari 4,670 ne kuma menene ƙarancin sadaki magana mafi inganci wacce dalilai suke mara wa baya babu la hadda li aqallis sadaq sadaki ba yana haddinsa mafi karanci ba yana haddinsa mafi yawa duk abin da aka bawa mace abin da ya zama mai amfani ne to zai iya zama sadaki duk wani abu mai amfani zai iya zama sadaki akwai matar da annabi ya aurar da ita da suratul baqara akwai matar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sanya sadakin mijinta shine musulunta kamar ummu sulaim lokacin da Abu Talha yana ba musulmi ba ya nemi ta ce ni ba zan aure ka ba kana kafiri in ka yarda ka musulunta wannan shine sadaki ya musulunta zan wannan shine sadakinsa wasu suka ce to kaga shi ma ya zama muhajir Ummu Qais ya yi musulunci saboda mace a wannan ba haka bane saboda haka duk wani abu mai amfani ka duba hadisin Maida wacce aka aurar da ita da Al-Qur'ani hadisi yana cikin Bukhari lokacin da ta zo wannan mutum ya tashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me kake da shi bai da wani abin da zai je gida ba ko yace ko zo me ne na kai ba kai shi walau qatalan min hadid yace barbai abin nan gwadan da ke jikin ka ba ba ka da wani gwadan ce wanda shi kadai ne a jikina in ta ba ta tsara zan tsawar sai yace me kana da shi Al-Qur'ani yace suratul Baqara yace an qahtuka ala ma ma'aka min al-Qur'an ka je na auren maka da ita a kan abin da kake da shi na Al-Qur'ani koya a mata kaga ko nawa za a bata ba zai kai suratul Baqara ba saboda ka duk wani abu mai amfani wanda ba ka za ka iya amfana da shi zai iya zama sadaki, cewa ruhu dinar wannan bai inganta a wani hadisi ba. Wanda yake kai bayani a satin da ya wuce game da wanda ya yanka hadayarsa ranar takwas ga wata, sai yake cewa to malam kuma wasu kungiyoyi, wato yana magana akan kungiyoyin da aka ce amintattu ne, ka ba su kudinka su za su yanka kuma su gyara wannan nama su kai shi wurin da masu bukata suke, yace su cinye wannan to su ma sai sun sake a su wadannan kungiyoyi na tauki, akwai tauki wato ka wakilta wani ya yanka maka abin layyarka wanda ya halatta a shari'a, kamar yadda addabtar da ya wakilta Ali ya yanka wasu daga cikin layyarsa, to kana iya wakilta ma wani, wannan kamfanin duka kamfani ne da yake karkashin Islamic Development Bank IDB, wanda su kuma amfanin abinda suke yi maimakon a yi ta yanka dangobi ana yadda su suna wari kamar da ke a shekaru da yawa da suka wuce a baya, sai zama da wannan bankin ya ɗauki nauyin kawo dangobin da masu aikin yankan dangobin da gyara dangobin a gyara naman a sashi a cikin freezer, sannan a sashi a cikin jakunkuna a kai shi ƙasashe na mabukata a je a raba musu, maimakon layyar da za a yi ta zama tana ɗoyi tana wari. Kuma kusan duk malamai sun yi ittifaki akan halaccin abin da suke yi, saboda haka idan ka riga ka ba su kuɗi to ka wakilta su ne, kuma ba za su yanka maka ba sai kakkarta waɗannan suna yi ba sa yankawa, sai in ka ga sun yanka wasu dabbobi ranar takwas, to dabbobi ne na fidiya waɗanda suka yi wasu manzuratul ihram suka biya kuɗin fidiya su ake yankawa, shi wannan ba sai goma abin nan ba, amma idan na hadaya ne ba sa yanka su sai bayan an yi hawan arfa ranar goma ga wannan, saboda haka baka da matsala. Sannan da ƙarshe ce yana roƙon addu'a zai je wata jarabawa wanda zai samu ƙarin girma a aikinsa. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa cikin ayyukanmu gaba ɗaya, Allah maɗaukakin sarki ya mana dangantakar. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.